الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وعلى صحابته الغر الميامين. إن لهم بإنسان لا بدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد يوم بركم مدشان روا بركم مدغن من اللوك تشيبان كم نسلق إشائي دتراويه أيو أصبر در لهدي بوم الشاقه غورت مبانا نشيكالا تجبوته دريه دار بين دبقوي kuma ashirin da takwas ga watan biyu miladiya 2026 ci gaban tafsirin alqur'ani mai girma a suratul baqara karatuwa yana ta usawa yana ta dannawa kuma yau za mu tashi aya ta 158 insha Allah mallan yayi mu wannan aya muqaddama inda yake cewa بدا في بيان شعائر الدين الاسلامي الهنيف عندنا مكرسكنتا اقره ne ko so mun tabi ko sharar fage na bayan alamomin wannan addini namu na musulunci mai kauce makariya zuwa ga gaskiya الذي كان له أصل بدين إبراهيم وإسماعيل اللذين أراهم الله مناسكهما الدين يكيد السلع أقوالا لتفرق النبي إبراهيم لدنس إسماعيل ودن لألا يبقوا يا مسيين ذات أيك الحج كما يدى بياني يا جبات أشنوان سورة سنوكما وأقاماها kuma suka gudanar da wannan aikace-aikace na hajji wa tahara albayta liqa'ifina wal aqifina wa rukai sujud suka tabbatar da tsarkin ɗakin Ka'aba don amfanin masu yin tawafi da waɗanda suke zaune ƴan garin da kuma waɗanda suke salloli suna ruku suna sujjada kuma ta aqaba dahar sannan bayan duk an yi wannan aiki mai tsafta da umarnin Allah an tabbatar da tauhidin Allah an share wurin babu gumaka babu kazanta amma kwanci tashi kuma faguyyar addini sai aka lalata addini aka jirkita shi wato na daga cikin matsalar dogon lokaci idan babu faɗakarwa mutane sai su lalace shi yasa da watan hodiyo Allah ya lullube shi da rahama da shi da mataimakansa ta gyara Najeriya ta jaddada addinin musulunci sahihiyar aqida bisa tafarkin magabata na kwarai ta yaƙi bid'a da miyagun al'adu na maguzanci musulunci ya kama ƙasa ya zama komai na tafiya ƙarƙashin ƙalar Allahu ƙalar Rasulu tafiya ta yi tafiya su mujaddadi suka koma ga Allah suka ansa kiran ubangijinsu da manyan mataimakan nasu irin su Abdullahi Gwandu Allah ya lullube su da rahama irin su suna jayewa ɗaya bayan ɗaya su sai zama sayu na addinin musulunci din suna kaskatewa jijiyoyin addinin suna tsinkewa sai rauni na shigowa cikin mutane har zuwa kuma yakin turan mulkin mallaka suka zo suka samu wannan dama ta raunin da shari'ar musulunci ta yi suka yi yaƙi kamar da dai aka sani a tarihi wayansu sarakunan ma suka ba su adalci wayansu kuma aka ba mata ƙarshe dai suka samu galaba akan musulunci da musulmi sai aka koma 'yar gidan jiya jahilci ya zo ya lulluɓe mutane to dama haka abin yake maimaituwa lokaci bayan lokaci wani lokaci rana wani lokaci dare wannan al'amari bai kau ba har sai a wannan ƙarnin alhamdulillahi ƙarƙashin wato makarantar Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi sai sunna ta farfaɗo sai aikin musulunci na dawowa sannan a hankali musamman sabunta aqida sahihiya sabunta imani a cikin zukatan mutane farfaɗo da aikace-aikacen sunna mai da hankali wajen koyon littafin Allah da hadisan manzon Allah da fiqihun malaman musulunci magabata duk aka karkaɗe musu ƙura aka shiga saka su a cikin aiki alhamdulillah yanzu ana samun haske karatun alƙur'ani ya farfaɗo wanda da ya zama tarihi hanyar da ake karanta alƙur'anin da ta zama wahalalliyar hanya gidadanci da rashin wayewa ne ya lulluɓe mutane sai ga garri ya kwace wajen shekara 30 bai haddace alƙur'ani kuma haddar ana haka ake kakkarya karatun ba tare da kiyaye ƙa'idun da dawidi ba amma a makarantar Malam Abubakar Gumi musamman aka ware lokaci na koyar da karatun alƙur'ani mai girma wanda marigayi Sheikh Yahaya Yola ya shiga gabatarwa wannan filin har yanzu ana riri ta shi kuma yana nan yana ci gaba ana jaddada a mutane yau sai ga shi yara ƙasa da shekaru 10 maza da mata suna haddace alƙur'ani ƙasa da shekaru 10 'yan shekaru 10 'yan 15 zuwa sama ga sanar alhamdulillahi sunna ta raya mutane kamar yadda ta samu da shi ne nan malam yake cewa ba yanzu ne aka fara haka ba tun lokacin magabata annabi Ibrahim ya jaddada addinin musulunci ya sabunta ginin ɗakin Ka'aba da umarnin Allah ya yi addu'o'i ya yi abin da zai yi addini ya zama sabo filma na an inganta shi an alkinta shi an jaddada shi amma da tafiya sai aka canza addini wa daqalatul wataniyyatu bi sha'irihi al'amari na mangudanci na yanayin bautar gumaka da camfe-camfe suka sake nausowa suka yi kokari da dai alamomin addini hatta la yu'rafu al-haqqu min al-batil har da kun ya cakuɗe me ya gaskiya me ya ƙarya ba a iya rarrabewa saboda ilimi ya yi nisa fala budda idan kenan ana yace kaga babu makawa min ithbati hada min ithbati ma huwa sabi babu makawa sai an zo an karkade kulan da littattafai suka yi kulan da aqida wato ta samu a cikin zukatan musulmi jahilci da ya lullube kwalan to dole ne sai an tashi an kaskafa wannan kulan an koma an tsaftace zukatan sun dawo kamar da ake bukata sannan wai zalibul badili sai an kauda ƙarya yawa wa yaj'ala zalika asasan wa yubna alayhi faqat akan ya wannan jaddada addinin shine tubali wanda akan ya za a dora ginin addinin musulunci to shine wannan aya da malamin ya karanta mana yanzu za ta fara dora mu akai inna safa wal marwa min sha'irillah Allah yace inna safa haqiqa hawa dutsen safa din da kuke gani wal marwa ta da kuma hawa dutsen marwa ayi zikirin Allah a jaddada tauhidi a kan su a gangara kan wancan a gangaro kan wannan ba wai al'amari ne na gargajiya ba min sha'irillah suna daga cikin alamomi na addinin Allah wannan safa da marwa kuma malai ce jabalani bi makkata wadansu zuwa su ne a nan a garin makka a nan a makotaka da ɗakin kaba wadda duk ya je ɗakin kaba ya yi tawafi bayan ya ƙare tawafi ya Allah tawaful qudum ne ko tawaful umra ne ko tawaful hajj ne duka bayan ya gama tawafin zagaye bakwai to sai kuma ya je ya hau safa ya hau marwa to yin hakan Allah yake tabbatar musulmi cewa min sha'irillah yana daga cikin alamomi ne na addinin Allah ba wai kunne ya girma kaka bane ba sha'ir jam'u sha'ira la min shi'ar al-jahiliyya dakhila wannan hawa dutsen safa a gangara a tafi marwa a sake dawowa safa a koma marwa a sake komawa a hau safa a tafi marwa sai a zo a kare a marwa zagaye bakwai kenan zuwa da dawowa kowane ana girgawa to wannan yana da cikin sha'irullahi yana da cikin alamun addinin Allah to tunda yake yana cikin aikin Allah alama ta ibadar Allah kenan daga yanzu ku sani faman hajjal baita aw i'tamar duk wanda ya shiga Ka'aba da niyyar yin aikin haji ko da niyyar yin umra ay talabbasa bil hajji aw al umrati yayi niyyar yin aikin haji ko yayi niyyar yin aikin umra wanda ta'arifin haji ko ta'arifin umra lughatan yana nufin al-qasd wa ziyara nufi haji yana nufin nufi a lugance kai kudiri ko kai nufin yin wani abu haka kuma ita umara tana daukar wannan ma'anar kuma dukkanin su kowanne kana iya fassara shi lugatan da ziyara suna daukar ma'anar ziyara dukkanin su wannan kamar nace a luga islahi kuma to sai a je wajen malaman zaure sai su ƙara bayani islahi shine yadda aikin haji yake a shar'ance wanda hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma kusan shine hadisi magami game da yadda aikin haji yake a cikin addinin musulunci na'am amma da umra din yace wa fi hadha ithbatun lil hajji wal umrati lil islam cewa da Allah ya yi hawa dutsen Safa da na Marwa yana daga cikin alamomin Allah, alamomin addinin Allah, alamomin aikin hajji ko umra a cikin addinin musulunci. Ambatan haka ya nuna she hawa dutsen Safa da na Marwa to yana daga cikin addinin musulunci, da umra da hajji ayyuka ne na addinin musulunci. Wala junaha alayhi an ya tawaffa, duk wanda ya je wannan wuri da niyyar yin aikin hajji ko da niyyar yin umra, babu laifi a kan sai ya yi tawafin waɗannan wurare da aka ambata. Waɗannan wurare su ne Safa da Marwa. Alhamdulillah, yanzu ci gaban rayuwa ya kai wurin za ka yi a gina, za ka gan shi ma ba ka tsaya ka bi ƙwaƙwafi ka rike can ƙarshe ba, ba ma za ka ga dutsen ba, domin duk an dalaye shi da kayan da aka sa a wajen, saboda ya yi sauƙin mu'amalanta. Tudun an rage shi kamar ba tudun da yawa, saboda haka an dai ɗan rage inda za ka iya kallon dutsen, inda ya rage ba a rufe mana shi Safa ɗin da kuma can inda za ka ga na Marwa don tabbatarwa, domin kuma kar a rufe tarihi, kar mutum ya je ya gama zagaye ya gama ya zo yana cewa ina Safa take ina Marwa take. To an bar su don wannan, an ɗan rage su haka gefe guda don gani. Kuma abin da ake so wanda ya je wannan sa'ayi, sa'ayi ake ce mai shi da wari a haɓa. To idan mutum ya je wannan sa'ayi, zai fara da dutsen Safa ɗin ne. Idan ya hauye zikirin Allah, zikirin da ya shafi tauhidin Allah da kuma nuna wayar Allah da kuma nuna Allah ke tsaye da tsaron addininsa, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu. An gane ko an jaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Idan mutum ya wannan kuma sai ya tsaya sahabi ne ya karanta wannan ayar a wurin, sannan kuma addu'o'i ya kar addu'o'i ya juyo da fuskansa tana hangen ɗakin Ka'aba. Idan ya addu'a ya addu'a, to kuma sai ya sauka sai ya gangara Marwa, ya tafi har sai ya je ya hau tudun dutsen Marwa ɗin, shi ma sai ya juyo da fuskansa tana kallo Ka'aba. Irin abin da ya faɗa lokacin yana kan Safa, shi zai maimaita lokacin da ya je ya hau dutsen Arafa. An gane ku, lokacin da ya hau dutsen Marwa, Safa da Marwa, wannan shi ne abin da zai yi. To sai Allah ya ce bala juna a alaihi, kamar an nuna abin ba mai lalle ilalla ba ne, ba mai ƙarfi ba ne ba, aka ce babu laifi. Amma malamai suka ce an yi amfani da rubin ne domin farko dai a cire tunanin cewa aikin na jahiliya ne, a tabbatar wa musulmi cewa aikin na addini ne. Zuciya ta fara ɗaukar wannan, ta ɗauki wannan darasin. An gane ko, a daina ganin beken waɗanda suka je suka yi tawafin Ka'aba kuma suka wuce suka hau dutsen Safa, a riga ganin kamar sun yi wani al'amari ne na jahiliya. A sa a rai cewa aikin addini suka yi. Dan idan aka ce ba laifi mutum ya yi, sai mutum ya ga kuma in ya ga dama ma zan iya bari kenan, ko? To ba haka ake nufi ba. Za mu ji tsayayyen hukuncin sa'ayi ɗin nan tsakanin Safa da Marwa, insha Allah. Allah ya ce falaisa alaihi, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, babu laifi ya zagaya waɗannan duwatsu guda biyu, bi an yata'abainahuma sab'an, ya kai ya komo tsakankaninsu shuɗi bakwai, ba zagaye bakwai ba. Idan ka sauka daga Safa bayan ka gama azkaru da addu'o'i, ka nausa ka tafi Marwa, don ka je Marwa sai ka ce na yi ɗaya. Idan ka hau Marwa ka juyo ka kalli Ka'aba, ka sake maimaita wannan zikirin, kai addu'o'i gwargwadon ikon ka, sai kuma ka nauso ka gangaro, sai ka dawo kan Safa, da sai ka ce na yi biyu. Idan ka sake komawa Marwa ka ce na yi uku, in ka sake dawowa Safa ka ce huɗu, in ka sake gangarawa Marwa ka ce biyar, ka sake dawowa kan safa ka ce nawa shida yanzu idan ka gangara ka tafi Marwa shine ƙarshen sa'ayin ka ta gama kowanne daga cikin sa'ayi ma'ana ko sa'ayin hajji ne ba da tawaful ifada ko kuma sa'ayin umra ne hajjin ko ikrami ne ko wane ne duka bayan ikrami ne to babu ruwanka da sai kai wancan sa'ayi idan ka dawo tawaful ifada haka nan idan ifradi ne to shi ma daga tawafi idan ka kammala insha Allah rukunanka na aikin hajji sun kare domin ka riga ka yi wannan sa'ayi a zuwanka na farko bayan tawaful qudus wallahu alam wannan mas'ala ce ta fiqhu yana da kyau a bita a zaure a tattauna ta a bita a hankali a irin majalisi irin wannan zai yi wahala ka gane yadda hakikanin aiki yake na'am وفيه بيان لما قرئه المسلمون ظنا منهم ان ذلك من امر الجاهليه اتقين wannan usulubin da Allah ta'ala ya biyo cewa fala juna alaihi an yatawaf bihi ma sai aka kore laifi kawai yace to akwai bayanin kiyamar da musulmi suka yi da farko suna zaton cewa wannan sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar al'amari ne na gargajiya babu ruwan musulunci da shi لأن أهل الجاهلية ما ليتي أبن دي فاروشي ني سو متانن غرغاجيا كافون زو مسلمشي كانوا يتوفون بهما سن كسانشي سنا زاغا صفا دا مروة دا سنا أيكين هجي سيديكمو عليهما صنماني إذن سن زو كان مروة أقوي قماكا إذن سن جي كان إتا مروة أما صفا أقوي قنكي مروة أقوي قنكي يمسهونهما in sun zo kowane in sun hau safa kafin su wuce waje su shafi wannan gunki wannan haka ake a gargajiya kaga abin dole musulmi su yi kyama to sai aka ce musu a'a su batun gumaka shirka ne wannan a kawo da gumaka a kafa ta wajen amma batun hawa dutsen shari'a ce ta addinin musulunci idan an hau ayi zikirin Allah a jaddada tauhidin Allah haka ne ita ma Marwa idan an hau ayi zikirin Allah a jaddada tauhidin Allah ayi addu'o'i sannan a gangaro don haka al'amari ne na musulunci ba al'amari ne na jahiliyya ba wa ana min abbas radiyallahu ta'ala anhuma an samu daga abdullah dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da su anna sa'ya ghayru far sai ta akan zahirin wannan aya yace a shi sa'ayi ba dole bane ba ba farilla bane ina dalili yace lima afadahu rabbul ايتني تخير saboda da aka ce babu laifi mutun ya sa'ayi tsakanin safa da marwa babu laifi kaga kenan wanda ya ga dama ba sai yayi ba in kai kuma an ce dama ba laifi kamar maka laifi aka dauke maka ba ce ga lada ba lada ba ya tabi akan wannan wa qala malikum wa ghayruhu as-sa'yu ruknun amma al-imam dan al-hijra yace as-sa'yi ai rukuni ne guda ginshike ne mai zaman kanshi na aikin haji da kuma ita kanta umra wa bayyana sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu bi qawlihi shi ko manzo Allah an kallaha da zai ga mai da mai shi wannan sa'ayi tsakanin safa da marwa farilla ce daga cikin farillan aikin haji kamar yaya annabi ya ce is'au فإن الله كتم عليكم السعي اسعوا وجهكم سعي كذا وانا عمرني شوفوا الامر للوجوب اصلا عمرني يتنزو ني دان واجبتي حسي اذا وانا ابو زي دوك wannan farlancin ya bayyana a siyakin karatun tukuna sai ka da annabi ce ko tafuku sai wannan ya zama dole ga mai aikin naji sai dole ga mai aikin umra shi ma yayi sa'i sannan ya kara da cewa fa inna allaha kataba alaykumus sa'i Allah ya farlanta muku yin sa'i kaga magana ta kare rawahul bayhaqi malam bayhaqi ya fitar da hadisin kuma isnadin sa mai kyau ne a lamba ta 1698 da 98 kuma al-Imam Ahmad a cikin Musnad ma ya fitar da hadisin al-Imam Ad-Darqutni a cikin sunan nasa ya fitar da hadisin na hadisin Habiba diyar Abu Najara don haka hadisi ne ingantacce insha Allah don haka kenan bisa wannan hadisin wanda hadisi shike fassara mana al-Qur'ani ko ya kayyade mudallakin Qur'ani ko ya fassale mujmalin al-Qur'ani kenan aikin sa ayi amma farilla da cin farillan aikin haji farilla daga cin farzan aiki na umrah wallahu a'lam wa man tadawwa da yace wa man tadawwa mala yana so ya dan kara mana bayani kan abin da ya shafi kira'a ana karantawa man tadawwa ana karantawa da ya a cewa man yattawwa inda ya ne to fi'ili mudari'i ne idan fi'ili mudari'i ne ya zama fi'ilu sharti da haka dole ya zama majzum wa man yattawwa akali wa man yatatawwa fi'ilu sharti ne majzum amma idan an ce wa man tatawwa fi'ili madi ne an karanta wato da ta ya zama fi'ili madi har wa yau a hukunci na al-irabi yana nan a fi'ilu sharti amma an san fi'ili madi mabni ne a ko ina yake to a takaice dai duk wanda ya kudirin yin aikin haji na tadawuyi ko umra ta tadawuyi na wani aiki na alkhairi an gane ko ai man amila ma lam yajib alayhi min tawafin wa ghairi duk wanda ya aikata abinda ba wajibi bane a kansa cikin abubuwan da shari'a ta shar'anta shari'a ta yi izini kai an gane ko ba wajibi ba kamar sallolin tarawih da muke kun ga ai ba wajibi bane ko wajibi ne a sallolin guda biyar su ne kadai wajibai to duk wanda ya wani aiki wanda aka shar'anta masa amma ba a wajabta mashi ba an dai kwadaitar da shi an ce akwai falla akwai lada haka nan sadakoki da muke yi su ma za ka ga ba wajibi akwai waɗanda ba na wajibi ba da yawa wanda ya kokari ya yaki da shedan har ya aikata wannan aikin na mustahabi Allah ya ce fa inna Allah shakirun alim hakika Allah mai yawan godiya ne kuma masani ga duk wanda ya aika don haka Allah zai gode maka kai da kai aikin nazila sai Allah da girma yake li amalihi Allah zai yi godiya ga aikin mai aiki na tadawwu'i bil isabati alayhi ya bashi lada alimin kuma sannan Allah yana sanar da wannan mai aiki yana yanzu nan akwai fadaitarwa da karfafa gwiwa akan ka jajirce ka yagi rabanka musamman a cikin wannan wata mai albarka shi yasa kuke ga ana ta nazarin alqur'ani mai girma ana ta jaddada kira ga mutane su ciyar da dukiyoyinsu kuma alhamdulillah mutane Allah ya saka musu alheri da yawa suna amsa wannan kiran kamar yadda da zo muka kaddamar da asusun tallafawa marayu na wannan gari kamar yadda aka saba akwai wanda suka yi kwazo kuma suka yi hanzari suka mummika akwai wanda tuntuni ma tun farkon watan ko tun ma kafin watan suna tacce da dukiyoyinsu ba kakkautawa Allah ya saka musu alheri ya kara ma dukiyarsu albarka kuma Allah ya yawaita mana irin su daga cikin al'umma wa idza kana Allah tabaaraka wa ta'ala yashkuru 'abdahu alladhi aqa'a amrahu wa taqawwa bi khairin fihi idan yazan Allah tabaaraka wa ta'ala shi da kansa yakan gode ma bawansa da ya masa da'a ya bi umarninsa ya kuma yi wani aiki na tadawwu'i na alkhairi Allah da kansa ya gode ma bawa saboda haka fa ma ba yambagi an yasana alhamdu li rabbihi alladhi khalaqahu wa sawwa to shi ba sai ya tunani ya ga idan har Allah zai gode maka akan aikin mustahabi aikin tadawwu'i aikin nafila to kai me ya kamata ka aikata domin Allah ai ya kamata ka tsara damara ya kamata ka tsara jajircewa Allah baka tana shi ne ya halice ka shi ya daidaita gaɓoɓinka ya daidaita tunaninka ya ciyar da kai ya shayar da kai ya ɗora ka akan tabarki wanda wannan tabarkin idan ka bi shi tsotsar zai kai ka gidan kiran nan tashi aljama to wace irin godiya ya kamata kai ma Allah a matsayin ka na bawa da Allah ya tsayi da yi maka waɗancan ni'imomi da ba su girguwa wannan hanyar da Allah ya dora ka fa za ta kai ka gidan tsirararan tashi alƙiyama wal aqibatul marziya za ta gadar maka da ƙarshe abin yabo in kai sa'a ka tashi cikin ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila idan kai sa'a sai ka ga cikin falalar Allah tsayuwa da ayyuka na nafilfili matuƙar an tsare farillai sai ya ci shi ɗafa ya kai ka ga ƙarshe abin yabo ka ji ana kiranka ana cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai da kike cikin natsuwa kike cikin kwanciyar hankali irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan kina mai yarda da irin tanajin da Allah ta'ala ya miki na alantu da gata sannan kuma mardiya ke kuma a bar yarda Allah ta'ala ya yarda da ke an gane ko fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina tunda hakkin samu wannan matsayin wadkhuli jannati kuma ki shiga aljannati a cikin sira ko kissa ta Abdullahi dan Abbas turjuman al-Qur'an radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa ya wafati ya koma ga Allah da aka taru wajen jana'izarsa bayan duk an yi abin da shari'a ta ce a yi su wanka su likafani su tsayawa a yi sallah aka tafi makabarta don rufe shi lokacin da ake saka cikin kabari ana ƙoƙarin rufewa a lullube sai aka ji wata murya da ba a san daga inda ta fito ba kawai duk wanda ke wurin ya ji ta ana cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyallahu ta'ala Allah ta'ala ya tishe mu ko hunaka majal la yumkinu tasviruhu don haka akwai wani fage da ba za a iya suranta shi a kwakwalwa ba Allahumma lakal fadl wal minna ya ubangiji falala ta kace baiwa ta kace ya Allah la nuhsi sanana alayka anta kama athnayta ala nafsika ba za mu iya kididdige ko tantance ko iyakanta yabo a gare ka ba ya ubangiji kamar yadda kai ka yabi kanka sai dai mu yi abin da za mu iya wanda muka ji daga manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan bagyan ya kuna al'abdu mutba'an li rabbihi ko muti'an li rabbihi wajibi ne bawa ya zama mai da'a ga ubangijinsa shakiran lahu mai godiya a gare shi wa mubayyanan wa muniban ilayhi mai kuma mai da al'amari zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dole ba wa ya zama ka to dan haka fal yakul lisana halihi kullun abin da ke so ba wa tunanin sa ya kasance tawilin wadancan ayoyi ko fassara wadancan ayoyi masu cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu لا شريك له to kullun abin da ake so mutum tunanin sa duka yake ya rika kaiwa yana komowa karkashin ma'anar wannan aya cewa inna salati tabbas sallata da nake yi da ta farilla da ta nafilfili da ta tarawuhu da ta fa'i da wuturi da raka'atul fajri sai hasan da jana'iza da ake yi gaba ɗayan su wani suki da ayyuka na ibada musamman abin da shafi yanka ko aikin hajji wa mamati da rayuwa ta kaftinta kaiwa ta da komowa ta shigi da fice
shaidin na ya dan fara kwani sai ban ma naman sai ban san
alhamdulillah kamar yadda muke bayani da su cewa kullun abin da ake so shi'urun musulmi ya rika nuna masa cewa komai na sakacin kan na Allah ne don abin da zai yana yi ne domin Allah da wannan ne zai gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya ƙara samun kulawar Ubangiji da kuma karuwar ni'imar da Allah ta'ala ya mishi ya rika jin cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kuma la sharika lahu Allah bai da abokin haɗin gwiwa akan sallata da ibadata da rayuwata da mutuwata duka gaba ɗaya don Allah muke yi wabidhalika umurtu kuma mutum ya rika jin haka aka umarce shi ya rika wannan shu'urin ya rika wannan wato tunanin wa ana awwalul muslimina ya rika jin cewa shi ne farkon na gaba gaba a cikin musulmi masu miƙa wuya ga dokokin Ubangiji malam yace summa innal ummata la yastaqimu amruha illa idha kana ulu amriha mustaqimina ala sawa'is sabil malam yace babu ne da al'amuran al'umma ya daidaita matukar ja gaban wannan al'umma din ba kyan suke akan al'amuran addini ba wai yanzu malam shekaru wajen 50 ko ba wani abu kadan yayi wannan magana cewa babu yanda za a yi al'amuran al'umma su daidaita matukar masu fada a jina wannan al'umma din su ba daidai suke akan hanya tsotsar qalallahu qalan rasuluna wannan magana an yi ta tintini amma mu yanzu a aikata muke ganin ta al'amura da sun barkace musamman arewa arewa kaf ta kowane bangare na mutane babu wani ka'ime mai fada a ji a wannan wanda in yi hukunci za a sallama mishi ku duba yadda muka zama abin tausayi muka zama kamar ƴaƴan kaza na sabuwar ƙyata wanda aka ɗauke uwar waɗannan ƴaƴan su rasa inda za su sa gabansu ba mai tallafar wani hede su tsaya ko abinci ka zuba musu ba su iya ci gaba da tsaki hankali sai dai wannan ya ta kuka wannan ya ta kuka wannan ya ta kuka ba mai ceton wani a cikinsu to yanzu matsayin arewa a tarayyar Najeriya ya kai haka inyamurai suna kintse abinsu suna tunanin suna da ƙasarsu kuma haɗe suke yanzu duba wani taro da aka yi kwanan nan shugaban ƙasa ya kira taron maƙasudin kiran taron shi ne tattauna al'amuran kiwon lafiya na ƙasa gaba ɗaya amma taro ya koma abin da ya shafi siyasa in ita take da ita ke gaban mutane ita ta damu al'amura sai gashi da inyamurai da yarbawa kowanne a natse akan manufarsa wani ma irin cinye taro da bangaren inyamurai suka yi su ne kadai a taron suka yi magana da murya ɗaya kuma maganar magana ce wadda take mai haɗari a harkar tsaron ƙasa amma sarki daga cikin sarakunan su ya fito da wannan bukata ta su murfi shi ba wata fargaba kuma ya gama hatta fi ma aka yi mishi cewa idan shugaban ƙasa yana so su bashi ƙuri'a to sai idan ya ansa ya masa abu ɗaya ya sakan masa innan dikanu wannan faɗan ta'addan da ƙasa dokar ƙasa ta yadda shi ɗan ta'adda ne aka kama shi da ta'addancin aka je kotu ta yi shari'a ta same shi laifin da ake tuhuma aka tsare shi to wai rubu sharaɗin su na ba Tinubu ƙuri'u a zaben 2027 shine ya sakar musu wannan ɗan nasu Allah sarki kawai nasu abba kyari ne jarumi haziƙin ɗan sanda wanda ya sadaukar da rayuwarsa kuma Allah ya ba shi nasara ya yi ta ba shi sa'a sai da ya zama abin tsoro ga dukkan wani mugu a ƙasar nan kowace ƙabila ya fito amma haka mutumin nan aka yi mai yarfe aka ƙirƙiri laifi aka jingina mashi a kan wannan ƙirƙirar laifi yanzu ko magana shi ma ba a yi yana kurkuku an manta da shi shi bai da 'yan wanda za su ma wayo yakin sa bal tsoro ma suke ji bi magana a kai inda ya fito jihar da ya fito tana da gwamna wannan gwamnan kuma ba shi kadai bane a zone din tana da akalla su shida a zone din amma duka ba za su iya magana a ceto wannan jarumin dan kishin kasar wanda ya ma kasar sa hidima ya sadaukar wanda ya kamata ya mai ƙari girma amma yanzu ba ma magana shi ake ba alama shi kila nan zai mutu a kurkuku saboda dan arewa ne kuma saboda musulmi ne kwanan nan wani major general ne ko brigadier general na soja wanda yana daga cikin wanda suka gwada rawa abin bajinta wajen fada da yan Boko Haram da kuma yan ISWAP a can jihar Borno ya zauna wajen tsawon lokaci kuma ya samu galibar fatattakar yan Boko Haram ya illata su a yan ISWAP din akwai wata sa'a da ya samu ya jagoranci bataliya aka yi kace-kace da su har shugabannin wannan tim din ya kakkama a hannu madadin wannan bawan Allah yana jira ya ji yabo da kasar za ta yi masa don karfafawa sai ma aka wato ce masa ya maza maza ya gabatar da kanshi yana gabatar da kanshi kawai sai aka kulle shi bayan an kulle shi sai da ya kwana 64 a kulle bai san me ake ma nufi da shi ba brigadier general na soja sannan ran da aka fito da shi aka tilasta masa ya ritaya nan take ya ritaya daga soja maimakon yana jiran promotion ko yana jiran wani yabo ko wani to abinda aka yi masa kenan shi ma tun da dan Najeriya ne mana dan arewa ne kun musulmi ne dan jihar Nasarawa shi ma shiru kake ji wanda ya rubuta wasiƙa rubutacciya ya tura ma shugaban ƙasa a matsayin na shugaban askarawan Najeriya gaba daya kuma haka ba shi shugaban ƙasa kuma wasiƙar ta kai ga shugaban ƙasa a cikin wasiƙar bai shiru ba har sai ne yace a matsayin na babban soja yana tuhumar yadda aka yi a Tahir Ibrahim ya sakaran shi ya salwanta kuma Tahir Ibrahim dan jihar Kebbi ko Tibetu ba Tibetu jana ba shugaban sojoji wanda ya rike mukamin da shi Kiristofa Musa ya rike wanda bai kai ma wata biyu ba akan mukamin aka ce ya haɗa da jirgin sama ya mutu a rubuce rubuta yana kira ga shugaban ƙasa ya binciki sanadin mutuwar janar laftanar janar ne shi a tayar bani kun gane da wannan magana ita ma shiru kake ji ai shi ma wancan din musulmi ne dan arewa wannan ba musulmi ne dan arewa to da kuma wannan da an wayi gari ba su da gata sun zama kawai ta gusa isai wanda annabi ya faɗa kamar turan ruwa ba su da wani amfani ba su da wata kima abun kallo ba su da wata barazana ba a kallon su a bakin komai in an ga dama kowane lokaci za a ci gaba da kashe a Najeriya mu kenan da ake cewa kafa daya al'umma daya kuduba yadda wannan gwamnatin take mai da hankali wajen gina Lagos Lagos ko a ƙasar Yarbawa ta fi kula da Lagos dan can ne mazaunin Oga wanda ƴan Lagos din nan ba su bashi ƙuri'a wanda ta zama sanadin ya hau wannan kudin rafa arewa ce ta bashi amma arewa ake mu wannan dauki daidai din innal ummata la yastaqimu amruha al'umma al'amarinta ba zai daidaita ba illa idza kana qulu amriha mustaqimina ala sawa'is sabil sai masu jagoranci sun zama suna kan tabarki madaidaici a ta'alikin wannan magana ta malam mai ta'alikin wannan littafi yace kama fi qawlihi ta'ala wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi yadilu ya sake ɗauko wata sura cikin anbiya'i Allah ta'ala yake cewa waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrat
يا رب العالمين 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 يا
وكانوا لنا عابدين kaga duk wayannan ayoyin akalla duk suna goyan bayan wancan mukaddama da shin fada da mallan yayi Allah ji kanshi da gafara cewa daga cikin wayanda muka halicce su akwai wadansu al'umma wadansu jagorori ya aduna bil haq wanda suke shiryen da wayanda suke majagoranci da gaskiya wabihi adiluna kuma da gaskiya suke yin ida suke yin adalci a cikin suratul a'raf aya 181 sai kuma wannan Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan mun sanya su su shugabanni na kirki suka zama jagorori suka zama limamai ya haduna bi amrina wanda suke shiryar da mutanen su talakawan su da umarnin mu wa auhayna ilaihim muka yi musu wahayin muka ba su umarnin fi ilal khairati su aikata ayyuka na alkhairi wa iqama salati da sallah wa ita az-zakati zuma'a da zakat duk wannan yana cikin umarnin da muka yi musu kuma Allah ya ce wa kanu lana abidina sun kasance mu kudin suke bauta mu وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسألوا فأفتوا بغير علم fadallu wa adam Allah tawaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya karbar ilimi fizga kamar yanda zai fizge shi yanda zai hu minan nas ya fizge shi daga mutane ba haka Allah yake yana raba al'umma da malamai ba to ya yake yi a ilimin yake karba ta yaya ta hanyar karbar malaman wana ya rasu wana ya rasu wana ya rasu dan gane ko duk inda aka rasa wani jigo yanzu ba da duk da ba kwanan da muka rasa wani jigo a tafiyar mu ta izala ma kadai ce ya habibi haya kaura malamin aqida malamin qur'ani malamin fiqhu na musulunci malamin hadisi babu tsoro babu shakka kowa yake za a ga mu gaskiya akan al'amari za a baka shawara yana daga cikin manyan manyan da suka rage kamun rasuwarsa waɗanda suke ci gaba da saita al'amuran kungiyar nan ta hanyar kiran shugabannin masu gudanar da ita a ba su shawara ko a gurin taro a tsaya a ga musu gaskiya to yau wannan gurbin an rasa shi koda yana da magaji wanda kaddara ma ya fi shi ilimi ai gogewa da sanin yadda abin yake da gumurzun da aka yi da su magadan da shi ba shi wannan ba to naka ta hanyar dauke malamai ne ake barin gurabu na marasa ilimi haka abubuwan suke gudana hatta idza lam yataruk aliman har idan an waye gari Allah bai rage wani malami mai fada aji a ilmanta ma ittakaza nasu ru'usan juhala mutane kaga ba mu yanda suka iya sai ya zama shugabannin da za su ruka jahilai ne jahilai ba su san komai ba kuma su ne jagorori din masu yanke hukunci ga Allah yanzu halin da ake ci a siyasar Najeriya ko mu ce siyasar demokradiya ma gabanta gaba ɗayanta ai kaga ba mutanen kirki ne masu fada aji ba shi yasa har idan mutumin kirki ya rakota sai a riga ganin bai kai shi me ya kawo ka wanda ya lalace shek wanda ya lalace domin yana neman ya takara kenan sai a bar musu ru'usan juhalan din nan su cika ran ba babba ka ko yadda malamai ba za su yi kima ba a wurin su kamar da ran na kawo muku wani misali gwamnan Sokoto ya tara malamai yana raba musu kuɗi 50-50 ga sanar suna layi yadda ta san almajirai yanzu wannan saboda Allah malaman musulunci suna da kima a wurin shi kun taɓa ganin wani malamin kirista ko fasto ne common fasto ya karɓi wannan wulaƙancin ba zai karɓa ba ba zai ƙanshi wannan wulaƙancin ba komai nasu a natse muku komai namu a tarwatse to kuma a hakan
su babu wani mai matsayi a cikin su da ba zai iya takara ba. Reverend ma ya zama gwamna a Najeriya. Reverend kuma saboda adalci irin na musulunci, wannan Reverend lokacin da yake gwamna kas jahashi ta rikirkice masa ya rasa yanda zai yi. Malam Abubakar Gumi Allah ya tsaya da gafara ya dauki alƙalam ya rubuta mai shawarwari ya aika ma wannan Reverend din, randa Malam Abubakar Gumi ya rasu wannan Reverend din ba shi ke gwamna ba a jihar sa ya zo ta'aziyya shi ke faɗi mata zo haka. Yace jihar shi ta rikirkice a siyasan ta ya rasa yanda zai je ta. Gwamnan jihar Taraba ne wani Reverend da suka taɓa gwamna tun lokacin siyasar abin nan. Tun Babangida na shugaban ƙasa. Malam ya rubuta mai kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ya kuma je bo annan shawarar na Malam Abubakar Gumi kuma ya sai da al'amura ya ci gaba da mulkinsa. Sai da malam ya rasu ya zo yake faɗa a ta'aziyyar malam yake zuwa ga taimakon da Malam Abubakar Gumi ya masa. Wani irin ƙasƙanci malamanmu za su canza nan gaba. Wasu sun zo sun nuna suna takara musamman dai wa'inda wato kwanan nan abubuwan da suke bayyana, wanda ya ga zai iya a fashi ya jarama kuma a taimaka mashi don mai za a yi ta fashi masu kama musamman Fantami. Fantami yanzu haka mun haɗu da shi bai sannu ba, saboda haka ina jin ma a rayuwa ni gaba ɗaya sau ɗaya in taɓa haɗuwa da shi ido da ido muka yi wani program a Bauchi na matasa a lokacin. Muka haɗuwa nan muka gaisa ina jin haɗuwa ta da shi kenan sau ɗaya, da haka ba zan kiyaye da ba, amma shi tun da ya zama babban mutum fitacce shi kaka kowa ya san shi. Tsakani da Allah ko ina maganganu ya na ƙuruciya da yarinta da kuma rashin sanin haƙiƙanin haɗarin kujeru na mulki a wa'ancan lokuta, yanzu ya ƙara shekaru ya ƙara hankali ya samu gogayya ya san yadda mulki yake. Sai kuma rika ɗauko wa'ancan maganganu na ƙuruciya da balagar ilimi a wancan lokaci da gata, gashi yaro ƙarami kuma Allah ya bashi ilimi, ya bashi baki, ya bashi ilimin addini, ya bashi na nasara. Sai kuma ɗauko maganganun ƙuruciya da tashin balagar ilimi sai mun rika farfaɗo da shi, yanzu muna ƙoƙarin dakushe shi. Yanzu tsakaninku da Allah da ya rike wannan kujerar tun yana da rasa shekara hudu, ba a ga irin rawar da ya taka ta yabo ba cikin wanda suka rike kujerar kafin shi, har nan da ake ganin su ne suka san komai suka iya komai. Akwai wanda ya gwada rabin bajintar da Fantamiya a tsawonin kujerar, to da ya zama minista fa duk ƙasar nan babu wanda wannan ministancin nashi bai amfana ba, domin koma kuma ya rike ya hana a ƙara mana kuɗin kiran waya ko kuɗin tura message ko sakonni na irin wannan. Sannan ya yi ƙoƙari ya shirya ma wannan ma'aikata wani irin tsari sai da ya kuma samu nasarar kammala wannan tsarin. Bayan ya gama ya ce yanzu duk wani ɗan bandit da duk wani ɗan abin nan da yake ce musu masu tona asiri, masu tona yawa, ɗan wani ɗan informers wanda duk ake so a kama a wannan aikin da ne a wannan ma'aikatar za a iya samun shi sai dai an ga dama a fashi. Me kuke so ya yi wanda ya wuce wannan? Me ya bai yi ba saboda Allah? Kuma a taimakon ma wa'anda rabansu ya ratsa ya taimaki mutane da yawa, kuma ya ɗauki 'yan jiharsa aiki adadi masu yawa, ya amfani da kujerar shi yadda ya kamata. Yanzu irin wannan ba za ka so ya zo kuma ya gwamna ya gwada a gani ba. Sai soke-soke wancan tsohuwar matar ta Kano ta fito tana munafiki wani irin zagi na ya taimaki a titi ke mai kika amfani mutane ce a rayuwa. Don Allah ku gaya mai ita mai amfani da shi a rayuwa. Ni ban taɓa jin alheri a bakin wannan tsohuwar ba. Sai ta zagi wanta, ta zagi duk wanda yake kan mulki. Ita kawai wato ta zaune ce mai ganin kokowa, kowa bai iya ba, ita kuma ba ta yi ba. Wallahi zagin da wannan mata ta yi ma Fantami ban ji daɗin shi. Ko kaɗan ko ba ko mai yankin ku ɗaya, kuma ƙananki ne a shekaru, ya kamata a matsayin na malamin addini ya zama yana da mutunci a wurin ki, ke addinin ba ki san shi ba,
baki addinin ba baki rike kanki ba ba kiya fadin alhairi abinda musulunci yace ki fada an zaki magana ki fada alhairi ke babu ronkin alhairi ki so tuwancin ki mata wancin ki lalata wancin haba ina za mu kai kan mu saboda Allah ya yi shi kuma wannan malam baje da ya fito na sakuta kalmar da yake ban ji dadi ba yayi ta a husace bai kamata yayi a husace ba yana cewa na ce ba zan yi ba na ce ba zan takara mana na faɗa haka ya fito dari to yanzu zan yi takara amma ta hade da kasa wannan magana ba ta dace ba sai ai mai nasiha akan wannan kalmar kuskure ce kuma hadari ne ba daidai bane ba a samu irin wannan kalmar ga malamin addini sai ka ce to muna neman taimakon Allah idan takarar nan ita ce mafi alheri Allah ya shirya mana hanyoyin da za mu yi shikenan wannan ita ce kalmar malanta amma za ka nuna ba mu yi irin wannan ba daidai bane to shi da siya yake bukata amma shi alfanta mu a iya fahimta ta karfafawa yake bukata da shawarwari amma ba dai a ce za a soki mu yi irin wannan ba a cikin annan kasan wane ne abin nagarta abin ayaba a kujerun kai duk ma a ministocin Buhari sa'ad da Buhari ya mulki babu wanda ya zara da take ta fantani a abin da ya bayyana mutumin nan fa da ya tashi fita ofishin minista kayan aiki na wannan ofishin irin su jib jib nan da menene menene farado farado na minista tattarawa ya maida mu gwamnati kayanta aka ce ran kai dai ba haka ake ba yace to ya ake yace duk wannan kayan tafiya kake da su yace haka yake a doka aka ce a ai haka ake ran gani na haka ake to shi ba zai haka ba ko mai da su gurin gwamnati na yanzu ni ba mai cikin gwamnati bane na yi riga a an so mu rasidi in rike a hannu na na mai da mu gwamnati kayan da ba nawa ba yanzu wannan dan Allah ba za ku kusa mai zuwa ba a ce wai shi wannan ya rasa mutunci a cikin na za mu kai kanmu saboda wani irin tunani muke da shi a rasa wani mai faɗa a ji a rasa wanda zai mutunta wani a rasa wanda za a saurara mawa amma alhamdulillah ina ba ku tabbacin malaman addini duk cu'a da za a yi sai an samu cewa su ne mafiya mutunci masu ɗarfin faɗa a ji a cikin al'umma ce dan Allah ba irin wayansu tsofaffin da ba su amfani kowa da komai ba saboda haka irin wayannan malaman na tsatsu wanda suka samu damar su jaraba harkar nan ta ziyara in mutanen kirki ba sa shiga babu lokacin da za a gyara ta kullun lalacewa ake ran nan mun yi magana akan illolin gwamnoni to sai a bar su su ta ci gaba a wannan hannun nasu ba san ciwon talakawan da ba sa hidimar talakawan da harkar su suke yi rishi ne sai a bar su su za su yi ta yi irin su a rika jarraba irin saffanta min nan da shi da makamantansa ai kwanaki ne na ga wani wani wata fasta ta fara yawo Sheikh Ali Muhammad Adarawa ya fito da karon goma har na fara jin karfi wallahi ni har na fara jin daɗi sai kuma bayan kwana biyu ne da an ce wai an zo ana ce ana kareta wannan magana dan me kar a kareta wallahi ai kwantar su kai ko tsoro ku ba me shi Ali Adarawa zai yi ba ku rika firgita su rika jin kuna dan ni ma zan je dai ina jin zan dan je dan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk